快点啊，快点走到海呀美洲，
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 快点啊，快点走到海呀美洲。
阿妈爸比是家乡亲吧，看那爸比是撒开的气吧，快点啊，快点走到海呀美洲，
快点啊，快点走到海呀美洲。
卡村那人的卡萨没有固定卡，卡家乌鸦卡萨没有固定卡，土鸡卡卡谁住的海呀美洲？
土鸡卡卡谁住的海呀美洲？
人的谁开不米卡萨没阿丁卡，谁管卡谁谁的海呀美洲？
土鸡卡卡谁住的海呀美洲？
Masu sauraron mu assalamu alaikum, Salwa Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Makon jiya bakon namu Alhaji Ilyasu Ibrahim na ma'aikatar kamfanin gwamnatin tarayya da ke yi wa asusun bankuna inshora yayi mana bayani akan matsalar da kasar ke fuskanta wajen kwato kudadenta da aka sace aka kai su kasashen waje. Matsalar dai ta ta'allaka ne akan kare tattalin arzikin kasashen da ke rike da kudaden. Yau za mu ci gaba da firar akan wani fanni da ya shafi kasuwanci da tattalin arzikin Najeriya. Kusan komai da kasar ke amfani da shi sai an shigo da shi daga kasashen waje, sai kaya kuma daga kasashen waje, sai da kudin kasashen wajen irin su dalar Amurka. An wayi gari an ga cewa kasar tana amfani da farashin dala daban-daban, lamarin da ya sa wasu suke wa kasar zagon kasa suna azurtar da kansu ba tare da yin komai ba. Saboda haka na yi wa Alhaji Ilyasu Ibrahim wannan tambayar.
Ya kake ganin irin wannan a ce farashi farashi har guda uku ko hudu a yanayin ci gaban tattalin arziki?
To kamar yanda ake fada shi ne, kuma yanda ra'ayin masu masanan tattalin arziki da yawa ya raja'a, akwai matsala ba daidai bane a ce ana da farashi a ƙasa daban-daban.
Yauwa,
to ana wa ra'ayi wannan ra'ayi na ne, a maganan gaskiya wannan farashi daban-daban-daban shine da ta kawo matsaloli da yawa a harkar kudaden kasar waje.
Ya domin wasu sai su dau irin farashin na gwamnati su je su zame da za su saya,
yawa,
sai kuma su kai biro da change,
yawa, abinda muke kira
suna zuwa gida kawai sun ci riba,
yawa, abinda muke kira round tripping,
round tripping ke,
yawa, sai ka samu da sauki farashin gwamnati, kuma maimakon ka aiwatar da abinda dalili, because ba a bada kudin kasar waje haka nan kawai sai da dalili.
Sai an ce zaka shigo da
ko
kaya,
ko zaka shigo da kaya, ko zaka yi maganan asibiti, ko zaka yi maganan kudin makaranta, duk akwai dalili.
Ko zuwa taro,
ko zuwa
da yake da muhimmanci,
yawa, da muhimmanci, duk an fitar da su a ka'ida. So saboda haka in za a baka a wannan ka'idan, kaga za a baka a yanda gwamnati ta ce a baka, saboda dalilan da gwamnati ta yadda a sai da dala kenan. To amma maimakon ai amfani da shi a wannan, sai wasu su zaga ta bayan fage su zo su siyar ma da masu zaune a gefe, su kuma su yi ƙarin da za su yi ƙari. So shi ne ya dinga kawo mana wannan harfafin ɗaya kenan. Na biyu kuma, kamar yadda kai bayanin ka babu dalan nan, yawanci muna samun shi ne saboda man da muke fitarwa. Akwai kudaden da suke shigo ma ƙasa, daga cikin waɗannan kudaden shi ne ake biyan kayan da aka siyo, aka importing, aka shigo da su da sauransu da abubuwa. To dan wani lokaci da muka samu matsaloli na ɗaya daga haƙan man, mun samu babban matsala, aka zo haƙan man da muka ce za mu haƙa mu siyar ba mai. Na biyu
saboda yan tsageren
Niger Delta, saboda matsalolin da aka samu daga shi
siyar Niger Delta,
yawa, su daga can yankin da ake samun man nan. Na biyu shi wannan kenan. Na biyu kuma ita kanta kudin shi kanshi kudin mai din a kasuwan duniya yazo ye warwasan
ya fadi,
yanda ya fadi din nan ya zama na cewa shi ma babban matsala, kudin shiga shi ma ya ragu. So kaga duka biyu, nan ba mu hako yadda ya kamata mu hako man yanda kungiyar OPEC ta yadda mu hako siyar nan kuma gashi kudin farashi ya fadi warwas a kasuwar duniya. So kaga kudaden da suka shigo mu kasa sai ya zama yayi karanci, saboda haka ba mu iya biyan bukatun kasan. So dole sai ya zama na cewa babu yawa supply din babu. So kuma demand masu neman masu bukata sun yi yawa. So kaga ko a economy zama duk inda
demand
and supply suka zo aka samu ba equilibrium akwai matsala, saboda kudaden shi su masu nema sun fi abinda
za a iya kawo da dole za mu
tsaya. Yawa, so kaga so dole shine aka samu wannan, but alhamdulillah yanzu abubuwa sun fara kyau a Nigeria. Farashi na ta komawa kasa, kuma muna ganin kikkiawan yanayi don a yanzu a maganan da ake bana Nigeria na kwana biyu, amma na gani yanda nake gani abin yana ta faduwa,
yana saukowa kasa,
yana saukowa kasa, har ana cewa ma wani lokaci ko baka je banki baka je bureau di change zaka iya samun farashi ma da yana nema ya je kasa da na banki.
To mako mako wannan makon da ya gabata an sa da dala 375.
Eh, to dama ai ko da gwamnati ta fara abinda ta ce kenan a siyar ma bankuna, abinda aka ce bankuna su siyar kenan 375 masu BTA basic travel allowance BTA da sauran abubuwa a wannan farashin suka ce. To idan ka gwada da abinda da ake siyarwa 400 a wani abu daga yawa, to a wasu kasuwannin ya kai ma 500. In ka duba yanzu daga 375 akwai alamun cewa an fara samun sassauci. Kuma menene babban da yasa aka samu sassaucin nan? Ba wani abun nan bane ta yi yawa yanzu ana ta kawo ta, dama saboda babu, sai yasa mutane kadan wanda suke da ita suka dinga amfani da wannan dama suna kara mata kudi.
To in ka duba wani zubin na kan tunanin cewa shi babban bankin Najeriya da gwamnati kamar akwai sabanin ra'ayi tsakanin su.
To ni na gani ba zan ce sabanin ra'ayi ba, saboda yanda gwamnati take aiki akwai wasu abubuwan da suna boye. Menene suna boye? Shine ba duka wanda baya ciki ba zai fahimci abin da ya faru.
To
sai ka dinga ganin kaman sabanin ra'ayi ne, amma ni a nawa ganin ba sabanin ra'ayi bane, ana so a daidaita al'amura
musamman akan farashin dala. Kaman akwai bana ganin wani zubin suna daidaita juna tsakanin su da gwamnati da ita bankin tarayya ta ce wannan, gwamnati ta ce wannan.
Ai wato wannan ko da ya faru na dan wani lokaci ina ganin su bul da baka ne, amma dai daga baya ina ganin cewa an zo an daidaita al'amari, babu wani sabani. Saboda abin da ni nake gani shine maganan farashin dala abu ne mai matukar wahala a irin ƙasa kamar Najeriya. So saboda haka sai an tattauna da dama kafin a zo a tabbatar da abin da ake. Yanda ake cewa a bari dala ta yi determining din
samar ma kanta matsayi,
samar kanta matsayi da sauransu. Ban sani ba ko a kasashen duniya da suka ci gaba ba a barin kudin kasa haka nan kawai da any international money a ce yayi determining kai shi. Akwai wasu abubuwa da ake a bayan fage. Ina ganin da gwamnati
da babban
bankin Najeriya kansu da a wannan al'amari.
To
mutane ne basu fahimta
ina ne ita babban banki take samun kudin da ke zuba kasuwar farashi fatuwar dala yanzu nan
shine
ai da dainawa ta yi
ai bayanin da ne muka abin da yasa ba ta da shi.
Ni na jin ko kaman da gangan dai
ba da gangar ba, abin da yasa ya zama ba da gangar ba ai na maka bayani daga baya babu ne. Ai na bada maka dalilai biyu kwarara wanda yake sa supply ya ragu, saboda idan ka duba cewa ba a hako man nan yanda ya kamata, sannan kudin mai ya zama yayi kasa a kasuwar duniya, kuma su ne ainihin muhimman source din da muke samu ita wannan dala. To kuma akwai abin da ake cewa balance of payment, wato
tsakanin ƙasa da ƙasa.
Yawa, ba za ka iya kashe abin da ya wuce wani abin da baka da shi ba. Akwai wani mataki. So saboda haka a wannan lokacin babban banki ba ta da ƙarfin fito da wannan kuɗi don babu. Because in ka duba cewa foreign reserve din namu ya faɗi warwas ya kai ga wani level din da ba mu da yanda zamu iya dinga fito da wannan kuɗin su yasa har aka koma aka fito da wasu abubuwa da aka ce ba dole bane ba za a sake ba su kuɗi ba don a shigo da su saboda duk ana so a nemi yanda za a yi a samu rangwame a tara wannan dala din a yi muhimman abubuwa da ya kamata.
Wato duk dalar za ta fita daga ƙasa yanzu.
Eh.
Sai idan kuma za ta jawo wasu dalolin.
Yawwa. Muhimman abubuwa abin da ake so. Shi yasa wurin items 40 da wani abu aka sa su on the list aka ce in dai wayannan ne sai dai ka je ka nemi naka foreign exchange din a wani wuri amma dai gwamnati ba ta da kuɗin da za ta baka. Siyo wa'annan abubuwan saboda an duba ba muhimmancin su a wannan hali da muka samu kanmu za a iya dan jinkirtawa har a ga yanda tattalin arzikin kasa to idan ka duba to mu dai babban matsalan mu wanda kowa ya sani kuma zan fade shi so uku shine corruption shine wannan babban matsalan mu kaga kaman a America yanzu
almundahana ko cin hanci
almundahana da cin hanci wasu ma sukan ce sata ne gaba daya ba ma su tsaya su
sata rana tsaka
yawa da rana tsaka kawai ai sata saboda wasu abubuwa da muka ga sun faru a kasan ai wannan sata ne da rana tsaka
to Alhaji Ilyasu nagode jama'a nan zamu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Ilyasu Ibrahim da Solomon Abo tare da Chubahiro Diodine da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya.
Kudi a kashe sau ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bi sa jajan ci ba. Kana babin sa sakar ce ba kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kudin ka ka jawo ya ka sami